DW taba kalashi
duk yaran da kuke da shi idan ba ku rubutu a cikin shi wata rana za ku zo ku neme shi ku rasa in ba ku da adabi a cikin shi za ku neme shi ku rasa
adaban gargajiya musamman waƙoƙin baka ya kasance kamar wani tubali ne na gina al'umma wanda ta hanyar sa ne ake samun ilimi tarbiyya da kuma bunƙasar tattalin arziki adabi na kasancewa madubi na sanin tarihi da al'adu da kuma zubi da tsari na zamantakewar dan adam walau ta fuskar bunƙasar rubuce-rubuce da waƙe-waƙen adabin baka da na gargajiya har ma da batun samar da tsarin killace adabin a zamanance a jihar Kano da ke kasancewa jallabar Hausa a tarayyar Najeriya masu ruwa da tsaki kan bunƙasa adabi da kuma rubutacciyar waƙa na faɗi tashin ganin sun samar da wata da'ira ta killace waƙoƙin baka tare da ƙarfafawa matasa da mata gwiwa wajen rungumar adabi musamman na rubutacciyar waƙa Musa Atajan Ahmad ne daga Jallabar Bon ke kasancewa da ku domin yi wa shirin alƙalanci ta fuskar adabi. Shin daga ina aka taho, ina aka dosa kuma ina ake a daidai wannan lokaci? To a cikin kwararren da muka tattauna da su kan wannan maudu'i na adabi akwai Farfesa Ibrahim Malamfashi na Jami'ar Jihar Kaduna wato Kasu da Nasiba Babale sakatariyar kungiyar bunƙasa adabi ta Poetic Wednesday dake tarayyar Najeriya. Da kuma Dr. Suleiman Salisu Muhammad wanda aka fi sani da mai bazazzagiya daga Jami'ar Jihar Kaduna. A wata tsaraba daga Kano Farfesa Ibrahim Malamfashi na Jami'ar Jihar Kaduna wato Kasu ya ce akwai buƙatar haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen bunƙasa adabi ta hanyar ƙarfafawa mawaƙan rubutacciyar waƙa gwiwa wajen killace adabin.
Shi adabi hoto ne ko madubi wanda ke kallon al'umma. Idan ya kalle ta kuma zai bayyana maka abin da ya hango ne. Kai ne ya kamata ka tsaya ka duba ga me za ka yi wajen gyarawa ko kuma inganta wannan ɓangare. Abin da yake maƙasudi shi ne a duba ya duniyar rubutun waƙoƙi da kuma gabatar da waƙoƙi a cikin harsunan nan a arewacin Najeriya suke domin a samu hanyoyin gyara dukkan inda lamura suke da matsala.
To amma ga Nasiba Babale wato sakatariyar kungiyar bunƙasa adabi ta Poetic Wednesday a tarayyar Najeriya na kallon harkar a matsayin tunaninka kamanninka inda ta ce akwai buƙatar a ƙarfafawa mata gwiwa musamman dangane da al'amuran da suka shafi rubutacciyar waƙa.
Muna son mu nuna wa duniya mawaƙan da muke da su a wannan nahiya musamman a Kano da kuma arewacin Najeriya gabaki ɗaya domin kaga akwai buƙatar ka tallata kanka idan baka nuna kanka a duniya ba za a san me kake da shi ba sannan kuma muna da matasa masu tasowa da suke da fasaha ta ko waƙar baka ko rubutacciyar waƙa amma ba su da wurin da za su nuna kansu So mun kawo nan ne saboda mu samu musu platforms kamar wurare da za su nuna kansu da wala'alla wani zai gansu a wurin ya kuma samu musu hanyar da za su ci gaba da wannan fasahar da Allah ya ba su.
Dr. Suleiman Salisu Muhammad wanda aka fi sani da mai bazazzagiya daga Jami'ar Jihar Kaduna ya nuna takaicin sa kan yadda zamani ke walagigi da adabin rubutacciyar waƙa.
Ya alal haƙiƙa abin wato da ya shafi a rubuce-rubucen waƙoƙin Hausa a yanzu muna iya cewa akwai ƙalubale da ke fuskanta musamman a rubutacciyar waƙa. A da kafin wannan lokaci wato a jiya mawaƙa mutane ne wanda aka san su ake sha'awar su kuma suke gabatar da shirye-shirye ana jin ɗuriyar su kuma akwai littattafai da wasu sauran abubuwa dai waɗanda za a ce Hausa a rubutacciyar waƙa wancan ta taka muhimmiyar rawa. To amma a yanzu alal haƙiƙa akwai ƙalubale da ke fuskantar ita rubutacciyar waƙa wannan babban abu ko shine zamani to a yanzu fitowar irin waƙoƙin zamani din nan wanda ake haɗawa da kaɗe-kaɗe to alal haƙiƙa ya shafi ita martabar ita rubutacciyar waƙa saboda ita tana da asali ne can asalinta na addini ne ta taso kafin kuma aka shiga faɗakarwa game da wasu abubuwa da suka shafi rayuwar duniya
Na Hausa sun daga tuta
sai famu garzayo
shirin mun fada karwa ko da yaushe ne suke
sai famu garzayo
da ka saya lallai dole zaka amfana sai famu garzayo
ga ta bakalashi yan uwa muna kira
Torai dai dangin goro, Farfesa Ibrahim Malamfashi ya kora shakkun da masu ruwa da suke ke cewa marubuta adabi sun fi mai da hankali kan waƙoƙin soyayya maimakon abubuwan da ke ƙasa, musamman batun matsalar tsaro da tattalin arziki da makamantansu.
Ainihin tsari na gudanar da aikin adabi akan kalli abubuwa ne guda biyu manya, ainihin masu tu'ammali da aikin adabin da kuma su kansu masu gabatar da aikin adabin. Idan kila aka ga cewa yawancin waƙoƙi na soyayya su ne suka fi tashe, musamman a mawaƙan zamani, ba abin mamaki ba ne, saboda ainihin waɗanda suke mawa, waɗanda suke cikin wannan zati ne na neman soyayya da kuma jin daɗin rayuwa, duk da cewa muna da matsaloli a cikin ƙasar. Amma wannan bai hana kuma wasu marubutan ba da masu tsara waƙoƙin na zamani suna tattauna abubuwan da kai bayani, musamman abin da ya shafi tattalin arziki, siyasa da neman daƙile fita zuwa ƙasashen waje, hassada, mugunta, cin hanci da rashawa da makamantansu. Iyaka dai abin da kila ya fi bayyana a fili shi ne waɗannan waƙoƙi na samari da 'yan mata da kuma soyayyar da ke wa Kanada.
Ainihin adabi dai tushe ne mai tushe akan waƙoƙi da batun karin magana ko kuma wasan kwaikwayo, kuma ana rarraba irin waɗannan ayyuka ne gwargwadon lokuta da kuma tarihi. To, koya Nasiba ke kallon ina aka dosa dangane da rubutacciyar waƙa da kuma mayar da hankali da marubuta suke yi kan waƙoƙin da aka fi sani da waƙoƙin nanaye?
Mutane suna jin waƙa ba don nishaɗi kaɗai ba, tana iya hanya ce da za ka iya amfani da ita saboda ka isar da saƙonni, wanda idan maybe ka faɗa mutane a haka a zance kawai ba zai dake su, ba za su ji abin da kyau ba. Amma idan suka karanta waƙa ko kuma suka saurari waƙa suka ji, zaka ji cewa saƙon zai iya shiga. Sannan na biyu, hanya ce ta ɗan samar da nishaɗi, kamar yadda ka ce ana cikin matsaloli, so ai kaga dole wani lokaci yana da kyau mutum ya ɗan samu nishaɗi, ko
an ce raidan yungoro ta baki ɗi ta baka ratu.
Sannan kuma a cikin waƙar ai zaka ga mutane da yawa, misali kamar marigayi Moody Speaking da muka saka wata gasanmu a sunan shi, ai kaga mawaƙi ne da waƙa da suka shafi al'amuran siyasa, wanda kuma a zamanin da ya waƙar ta taimaka ma jam'iyyar da ya waƙan wajen ci gaban harkokinsu.
To, Dr. Suleiman Mai Bazazzagiya dai ya yi tsokaci kan ina aka fara da kuma inda aka dosa, har ma da batun zaburar da matasa kan ririta tarihi.
A da can din ayin ka lura hukumomi sukan shiga, misali in a ce ana son ayi aikin noma ya bunƙasa, ko a ce corona din nan da ta wuce, ko ɗansu abubuwa dai da muhimmai suka taso a ƙasa, to sai a kira su marubuta waƙoƙi, sai a ce su waƙe irin waɗannan. Dan ka lura da irin su Moody Speaking a nan Kano, su Aqila Aliyu, su Na'ibi Suleiman Wali, su Yusuf Ali dai da sauransu, ai da sun yi waƙoƙi muhimmai a can Kaduna, kuma abin an yi samu irin mawaƙa irin su Abubakar Laden Zaria, su Aliyu na Mangi da sauransu, ai kaga duk waƙoƙinsu ba su shafi irin waɗannan abubuwa da suka shafi abin nan a soyayya ba. Abin da ake ƙoƙarin jawo hankalin matasa ka shi ne a cusa musu son ita rubutacciyar a waƙa, gama ita ce ake fitar da fasihai da waɗansu abu a zaƙaƙurai na wajen abin nan. An ce sai wawa sai mahaukaci ke rena a mafari.
Marubuta adabi sun bambanta daga wannan ƙarni zuwa waccan, ga misali daga ƙarni na 14 zuwa 17 akwai marubuta adabi irinsu Muhammad Almagili da Muhammad Ibn Saba da Sheikh Jibril Ibn Umar. A ƙarni na 19 akwai marubuta adabi musamman Abdullahi Danfodiyo, ɗan'uwan Usman Danfodiyo da Asma'u Danfodiyo. Har dai zuwa ƙarni na 20 da aka samu masana irin su Abubakar Imam da Muhammad Bello Kagara da Abubakar Tafa Balewa da makamantansu, wanda kuma gudunmuwar da suka bayar ke kasancewa ƙalubale ga marubuta a ƙarni na 21.
Allah kai ne